sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya yi banza da tayin sulhu mai sharuɗa goma da ƙasar Ukraine ta gabatar. Ya kuma yi watsi da buƙatar farfaɗo da yarjejeniyar jigilar hatsi a kogin Bahar Aswad. Yana mai kiran dukansu biyu abubuwan da ba za su yiwu ba. Lavrov ya yi jawabi ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a taron shekara-shekara na shugabannin ƙasashen duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin New York. A wannan mako na harkokin diplomasiya, Ukraine da ƙawayenta na yammacin duniya na ƙoƙarin samun goyon baya a yakin da Ukraine ke yi da Rasha mai takala. Wannan ba mai yiwuwa ba ne ko musƙalin zaratan a cewar Lavrov game da tayin sulhun da Ukraine ta gabatar. Lavrov ya ce muddin Ukraine da yammacin duniya suka zaƙe kan wannan tafarkin, to fa a fagen daga ne kawai za a iya warware wannan takaddamar. Mutane akalla 15 sun mutu a wani harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya jiya Asabar a garin Beledweyne na yankin tsakiyar ƙasar Somalia, cikin mamatan akwai 'yan sanda 5. Shedun gani da ido da wasu jami'ai sun ce wata motar ɗaukar kaya shaƙe da bama-bamai ce ta tarwatse da yamma daura da wani wurin da jami'an tsaro ke duba ababen hawa, al'amarin da ya kuma ruguza gine-gine. Fashewar ta girgiza ilahirin birnin, ta kuma cilla bakin hayaki sama. Da yake magana da muryar Amurka, kwamishinan gundumar Beledweyne Umar Osman Alassau ya tabbatar da kai hadin da kuma adadin mace-macen. Jami'an tsaronmu waɗanda aka rada musu bayanai game da motar na kan bincikenta kenan sai kawai ta tarwatse, in ji shi. Ya zama wajibi a ceci mutanen da ke fuskantar haɗarin mutuwa sanadiyar igiyar ruwa, a cewar Paparomu Francis jiya Juma'a a Marseille ƙasar Faransa a wata hidimar da aka shirya don karrama masu ayyukan ceto da 'yan gudun hijira. Francis ya kira matakan hana ceto 'yan gudun hijira ɗin tsana. Yawancin lokaci 'yan gudun hijira daga Afirka da Gabas ta Tsakiya kan shiga kwararrababbun jiragen ruwa zuwa ƙasar Turai da fatan samun fiyayyar makoma a wurin ko wani wuri. Akasarinsu kan fara yada zango ne a tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Kwanan nan tsibirin ya cika ya batse da 'yan gudun hijira. Akasari masu fasakwabirin bakin hauren kan yi watsi da su cikin jiragen a tsakiyar kogi. Shugabannin kabilar Armenia da ke yankin Nagorno-Karabakh wanda ya balle jiya Asabar sun ce ana kan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma da Azerbaijan, ta yadda ake ci gaba da jigilar kayan agaji da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka. Kafin nan Armeniyawan Karabakh sun sake hawa teburin shawara da jami'an Azerbaijan a garin Shusha kwanaki 3 bayan yarjejeniyar ta tsagaita wuta, wadda ta biyo bayan wata fafatawar da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi, inda har hukumomi a Baku suka sake kwace yankin mai cike da tsaunuka. Ana kan aikin maido da wutar lantarki zuwa gobe 24 ga watan Satumba, a cewar jami'an Armeniyawan Karabakh a wata takardar bayani, inda aka kuma taɓo batun tattaunawa a siyasance kan makomar yankin wanda suke kira Artsakh da kuma Armeniyawan ciki wajen 120. Firaministan Pakistan na wucin gadi ya ce yana sa ran za a yi zaben majalisar dokokin ƙasar baɗi. Yana mai watsi da zargin cewa rundunar sojin ƙasar mai matuƙar tasiri na iya canza sakamakon zaben danganin jam'iyyar su tsohon firaministan ƙasar da ke tsare Imran Khan ba ta yi nasara ba. A wata hira da kafar labarai ta AP shekaran jiya Juma'a, Anwar Ulhaq Kakar ya ce hukumar zaben ƙasar ce za ta gudanar da zaben, ba rundunar soji ba. Kuma Khan ne ma ya naɗa shugaban hukumar zaben a lokacin, saboda haka ta ya ma zai butulce masa. Pakistan ta yi ta tsunduma cikin damarwar siyasa tun daga watan Afrilun shekara ta 2022, lokacin da aka sauke Khan daga matsayinsa biyo bayan ƙuri'ar rashin amincewa da shi a majalisar dokoki. an kuma kama shi a farkon watan Agusta kan zargin cin hanci da rashawa. Aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku. Daga baya aka ɗage hukuncin, amma har yanzu yana kurkuku. Wazirin Jamus Alaw Shof ya yi kira ga gwamnatin Poland jiya Asabar da ta yi bayani kan zargin cewa ana karɓar kuɗi wurin baƙin haure a basu visa, zargin da ya dabaibaye siyasar Poland a yayin da muhawara kan makomar baƙin haure ke daɗa tsanani a Jamus. Wannan buƙata da Shof ya gabatar daɗa tsanani ne na zafafan kalamai daga makwabciyar Poland a yammacin duniya. Tunda kwanan nan wasu majiyoyi suka ce Jamus ta yi sammacin jakadan Poland, sannan kuma ministan harkokin cikin gida Nancy Faeser ta yi magana da takwaran aikinta na Poland kan batun. Tun a farkon wannan wata, ‘yan adawa suka shiga zargin gwamnatin Poland cewa tana da hannu a wata batakala inda ake gaggauta baiwa baƙin haure bizar ƙasar Poland idan suka biya kuɗi ta wasu hanyoyi ba tare da ma an tantance su yadda ya kamata ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA kuma muna tattaunawa ne kan mata tara da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa su kan mukamin minista. Muna cikin shirin ne sai ga sanarwar an ƙara mace ɗaya a ayarin mata ministoci, wato ministar wasanni Jamila Biyo Ibrahim. Abinda ya ɗauki hankali shi ne ba a bayyana mana ko an maye gurbin ɗaya ministar wacce majalisa bata tantance ta ba tun farko, wato Stella Okotete daga jihar Delta. Saboda haka muka ce an yi mana ƙari ne. A makon da ya gabata mun tattauna yadda ake ganin sai mata ministoci sun bi umarnin mahukunta a gudanar da ayyukansu. Shin menene alfanun yin haka? Sannan kuma menene dalilin da ya sa mata ba sa taimakawa juna idan suka samu mukami? A yau za mu tashi ne a inda ɗaya cikin bakin wannan zaure, Hajiya Bilkisu Ibrahim, take bayanin yadda mata suke tururuwa wajen kaɗa ƙuri'u a lokacin zaɓe, amma kuma sai a bar su da ƙura bayan an kammala zaɓen. Hajiya Bilkisu, bismillah.
Ko mace da ciki ma zaka ganta ba za ta
ki zuwa damu da rana da ruwan sama ko iska ba,
ta je wurin zabe ta ja har da ƴaƴayenta ta ce mu je a je ai zabe. Balle mace in kina da yaro ya kai shekara 20 yarki, zaka ga mace zaka fita ta ja hawo ƴaƴanta mata su je su tsaya lahi su bi lahi su yi zabe. To ku kuma sannan ku mata, shi shugaban ƙasa ya duba wannan yayi tunani kamar yanda kuka ce Allah ya sa masa da son mu mata, don ya nuna mana kauna ƙwarai da gaske shugaban ƙasa
ya yi kokarin
kaunar mu ko. To amma ku kuma matan da aka dauke ku yanzu aka sa ku, sai su zanna su yi tunani me ya kamata abinda zamu yi wa mata ƴan uwan mu. Eh, ba zai yi a ce gaba daya
duka mata za a yi wa
samu ba, amma yanzu in aka taimaki Hajiya Madina dole akwai matan da su haka su samu
haka.
Yanzu aka taimaki madam, dole akwai wa'ansu matan da za su balle ma ita shugaban
kungiya
ce ta mata, akwai mata diwa za su amfani da wannan abu, ba sai an zo an nemi kowace mace kowace mace a ce an bata ba ko a tsinka tsinka kamar yanda aka tsinka ko su aka sa mana su. Su kuma sai su tsinka tsinka dalilin da ya sa ma shugaban ƙasan ya ɗauke su ya sa su, saboda mu ma mata mu wadatu. Saboda mu wadatu, menene mu wadatu? Duk inda aka ce ma'aikata ne har ma minista aka ɗaura ki, aka ga tunaninki da iliminki da jajircewanki da ƙoƙarinki da ƙoƙarinki aka ɗauke ki aka saki ke ce fa minista. Me ya kamata a yi? To fa kamar yanda lokacin da Buhari ya ce shi fa ya ba wa ministoci su ne masu yi, ai shi ma a nan ya nuna mana fa tun da ya ɗauko har mata guda tara ya bayar. Yace gashi su rike makamai mukamai. To insha Allah kuma ni fa a tunani na mu mata fa yanzu fa kasuwan mu fa za ta yi dadi.
To madam zo wajen madam NAD yanzu kin ga dai a ziki na cikin bayanai kika ce ba abin da ya kai siyasa dadi
haka.
Mata sun samu mukamai a siyasance, to ai sun dade suna samun mukamman nan a siyasance amma ba a gani a ƙasa shin azubta kansu kawai suke yi ba sa kulawa da ƴan uwansu
eh abun da yanzu muna gaya musu shine cewa na tuna mai radio na mata kisa radio na mata
eh radio ne ka da television ton wa dai wani
na tuna lokacin da tace an ta nake zo mun an kawo dan su mata ne an ce to ana so a taimaka abubuwan da suke yin ga dinga fada a gidajen jaridu shine yawan wadansu ba su zo ba daga baya ne ita wani mulki ne ma ita barista Sharon mulkin
Sharon da ke yanzu
ita ne da
mulkin Buhari
ne sana women affairs madam talent su ne suka zo ta yi fada ta yi musu fada me yasa action it sun kawo kudin abun nan na kasan waje ne suka tattara aka kawo muku anan kuma an sa an sai abinci mai tsada kai ku wurin da ba za ku ji saurin zuwa ba ya ba ku zo ba daga baya an ce ayi hakuri an kira su da kisan wani lokaci akwai magudi an sani cewa za a zo a hadu da mata an zo an kira su wai su je villa to yanzu wurin ogansu ne za su je ko kuma za su zo wurin mata sani kuma wani lokaci ba karfi a wannan abun nan yanzu da ya ce wai mu za mu ya mu taimaka mu je mu ba su mulkin nan to wanda suka ba su dole za su gudu su je wurin abinda muna roƙon maza kenan kar ku kawo magudi ba don matan nan ba su saba da irin juye-juyen da kuka yi ba so a taimaka musu don su dan zama inda za su zama da yan wansu na tuna lokacin da shugaban mu Jonathan ya ba mata mulkin nan naje na samu Ngozi Okonjo-Iweala Dr. Ngozi na ce mata kin ga wannan akwai wani abun nan kun doka kuka kawo fa kun ce kar a sar da atamfa kuma ba kuma kar a sar da akwai abubuwa da dawa da an ce ba a so a kawo a shigo da shi kasan mu
na ce kasashen waje mu mu yi namu a gida
na ce yana da kyau amma akwai wanda suka ko sun riga sun siya kayan nan kuma an kin je
ba lo
suna da shi a kasa kuma wadansu ana kayan kawo musu mata ne na fa suna da yawa cikin su lokacin akwai wata na manta da su a wucika ne ana tana sar da akwai wani abu na kafan gado tana yin gado ne da kujeru kafa din tana ana kawo daga waje ne nace yanzu wannan dokan mata yanzu za su fara shan wahala fa gashi a ce wayo ban sani ba fata koma wurin ba sa tace a dan ba da lokaci kuma kin gani irin wannan yana da kyau na tuna kuma na same minute lokacin da aka yi Nigeria ta kai shekara 100 centenary celebration na same su a Lagos su Oduwa ne lokacin tana aviation na tsaya da su na ce to na gode na gan su ku yau ba zan ce wai ku bani katin ku ba ganawa abinda ina son gaya muku na fara da design na ce kin sani kawana ta taba sar da kerosene ta ce don haka ko kare kerosene ma kawai ma za a iya ba mata ba mata kasuwan da za su samu kudi su kiyaye ma su fara lura da
iyalansu
ta ce to mun fara kana magana wani lokaci sai don ba su taba zuwa wuraren nan abun yana ba su wani dadi haka sai su zo su manta na ce gashi za ki yi haka ke na aviation za ki yi haka water resources lokacin mai sunanta zan tuna na ce ga abun da za ki yi wannan dukansu sun tsaya fa a Lagos lokacin matan shugaban kasa ta kira dukansu an ce kawo mata an ce na mun sanki ki kawo mata guda goma ki kawo matashi guda goma na kai su 20 ne da su ne muka zo na don an bani hotel lokacin ba waɗannan ba kudi da aka bani na gaya musu na ce to yanzu kudin nan na raba da waɗannan dukkan su babban dakin da suka bani shine dukkan mu muka zo na wuri don haka akwai inda mata za su yi a taimaka ma mata fiye da maza kin sani wani lokaci na je in shi malam yanzu ya bani miliyan daya na kai gida nke kuma ko kuma Hajja Medina ta bani kisan ba zai kawo matsala ba na wannan za ci a'a namiji ne ya baki wannan kudin don haka shi ya sa
zamu dinga koya musu zamu dinga ba su shawara zamu dinga sa su gane cewa inda zasu yi su yi akwai hanyoyi da wanda zasu ba go kamar humanitarian na taba ba ta shawara ai Hajiya Sadiya na ce kin gan wannan fa gashi 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 haka ko minister na state na FCT ma sai je haka don Allah ya taimake ni na karanta accounting na karanta economics na karanta journalism na karanta leadership duk da haka ki sani wani lokaci tsoro ma suke jin don wani lokaci ba ki sani ba ko kuma in ma mace da ta zo ko office zaki ko gidanki za ta zo ta zama miki kishiya ba so abun da yake ba mata tsoro da yawa muna dokin mazan ne kuma mata dukkan mu mutane kama juna mazan kar ku zo don wata ta zo ganin matanka ka je ka sa mata kana mata wani irin kallo da zai ba matanka tsoro kun gani dukkan wannan yana kawo damuwa
kan samu mace irin wannan har ku shawara akwai understanding tsakanin ku ai na ku zance ba ruwan ku da harkan mazan ku ana yanzu
mazan ne suna kawo
mana rashin jituwa
ke kawo problem yanzu mace za ta yanzu kaman wa'annan da aka da sauka yawancin su gabaki da an ce ba wani mace ma da ta kai shekara 50
babu
a cikin su kuma yawancin su suna da aure akwai masu aure ko haji
haka
akwai kuma wa'anda ba su da aure ko to kaman wa'anda suke da aure in mace ta zo wanda ba ta da aure za ta ba da shawara kenan ya zama sai mijin ta zo yana leke-leke ku yi hakuri fa zan ba da dariya ka su ba kish ba abun da ya kawo ki bane ke abun da ya kawo ki kun zo ba da shawara
Hajiya Bilkisu a wannan ƙasa ta mu dai zan ce yawancin jihohin arewa akwai koma baya sosai a wajen ilimin mata akwai koma baya a harkan kasuwanci kafin mu shiga wannan zauren mani da ke mun tattauna wannan akwai koma baya a abubuwa da dama da ya kamata wannan ma'aikatar matan ta sa kanta a gaba ta ce za ta magance wa'annan abubuwa amma ba sa yi ai ba yau aka fara mata ministocin nan
ba yau bane to abin da kika faɗi eh a arewa akwai mata da suke da koma baya a harkan ilimi yes akwai
a arewa ma gaba daya
to farko za ku ga mace daga shekarar ta kai 13 an dauko ta an aurar da ita an hana ta karatu maybe ita tana da wani basira da Allah ya mata tana da wani kokolwa sannan sai aka dakule wannan iyaye sai suka dauka suka aura yanzu ki lura a tunanin ki a arewa ki zanna ki su da kyau ke yar arewa ne ita kuma shugaban mata ne suna zagaye da ita ko yanzu dai a arewa wace mace ne zaki kalla a zamanin nan da muke ciki ta kai shekararta 40 tana gidan miji tana zanne da ita da mijinta da ƴaƴanta suna zanne wuri daya a tare tsakanin ku da Allah kai ma dan arewa ne da daya ne yawanci sai a sake mu sai mu tashi kuma gashi kamar yanda kuka faɗa ba karatu ba ilimin gabaki daya sai kuma a zo ba kuma sana'a ki zanna ki
to ai cikin ayyukan da ya kamata su yi kenan Hajiya Bilkisu mata da ake nadawa ministocin nan ayyukan da ni nake ganin ya kamata su fara yi kenan a wayar da kawunan iyaye da suke hana ƴaƴansu karatu cewa abin da ya kamata yanzu ai akwai jihohi in dai ba kuskure zanyi ba akwai jihohi da a yanzu haka suka riga suka mai da shi doka in har yarinya ta kawo jiki na shiga makaranta ba a sa ta ba ma za a gurfanar da iyayen a gaban kuliya to a kai su kara dan menene ba su shigar da yarinya makaranta ba kuma akwai jihohin da yanzu haka makarantun yara mata daga kananan azuzuwa primary har zuwa secondary an ce ayi kyauta to amma har yanzu ana cikin wannan matsalar mata ministoci suna kallo
to laifin kuma a wajen kenan mata ministocin ba su sa tausayi a ciki ba tunda ki har kin yi karatu har kin kai wannan matsayin kin ga amfanin abun ya amfane ki me ya kamata ki kar ki so wa kanki ke kadai sai ki duba na kasa da ke sai ki duba kuma me yake faruwa a arewa nan duka dangi ne
an shi sa ake zargin cewa suna hawa kan kudin ne kawai su zauna
duka mu ga dangi ne me ya kamata ki sai ki duba yanzu wannan ba ta yi karatu ba bari in amna in duba tunda ba ta yi karatu ba tana da wata basiran da take da shi ta shiga itan tunda ta shigo ta gane matsayin karatun ta koma ta je sai a samu cikin ministocin wanda zai tsaya kada a rena wanda ba ta yi karatu ba fa a wakilce ta tunda har ta shigo wurin da ta ga amfanin karatun a nuna mata me ya kamata sai su ministocin sai su jawo ki jiki
anan zamu dasa aya a wannan shirin sai makon gobe zamu ci gaba idan mai kowa mai komi ya kai mu yanzu a madadin Ali M Ali da Madam Ene Ede da kuma Hajiya Bilkisu Ibrahim da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa sai makon gobe zamu ci gaba a kasance da mu
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu ta shabiwa Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni a yau muna unguwar Konkana anan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki anan haka zamu kuma tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to koya sunanka
sunana Abubakar
Abubakar to malam Abubakar kai mutumin ina ne
ni ainihin mutumin Garwa ne
mutumin Garwa wato arewacin Kamaru
arewacin cikin Garwa ne
masha Allah
mu ne ma a zangon Makeran mamu iyayen Makeran mamu
ko
a yanzu haka ma mu ne muke sarautan iran Garwa ma
ko masha Allah sai kuma ga ka anan yawundi kuma nan din ma aikin iran haɗi
aikin iran
to ya kai ka tsinci kanka anan yawundi
to Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba han so ma yi ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya da rabona a nan sai na zauna a nan
tun shekara nawa ke mun yi
yau dai zai shekara wajen 31 nan
31
dun kato bendu suna garin
ani da 992 ke
nan
ikon Allah sai kuma kana nan kana ci gaba da aikin
alhamdulillah na ta fama
dai wannan sana'an ne ya kusa daya
to dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji
to
abin da kake kallo nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka Musa mun soma ne da era su buwet da su murafe da su ka'idewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan
na'am wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa a
kanin eh to a mutanen ba su san da suke zuwa nan suna ba mu kongilan abin
wato ba a yammacin Kamaru
su ne suke zuwa suna dauka suna amfani da wannan kuma
na'am
akwai amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi kam Celestine shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam Celestine shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan to shi ne soma nuna mana wannan da muka soma
sarrafa shi a haka
da muka soma yi ta kanan kawai sai muka ci gaba da ayyukan din wayansu kuma suna tinto mu suna zuwa su samu wannan
to a ina kuke samun wayannan don na ga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri daban-daban
eh wayannan kwanukan nan na irin su shantin da ake gini yan ginin nan wannan da ake ginawa yan sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna siya muna amfani da su
idan ku ya kuke sayan shi
aunawa ba za su kawo mana ne a jirgiya ka ce su kaya mana farashi mu shirya da su mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mu fita
to na ga isu abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban
akwai kala biyu ne akwai babba da karami nan in kajin ɗan kanana ne mutanen din ba su da karfin yi masu karfi ne suke wayan su dauki manyan
wato kanana sune kanana ɗan can ko
a ga wannan ne kanana
a dauko
wannan ne kananan to wannan kanana ne wannan na muna cin sa premium age
na
wayannan na kajin mai wadanda suke ba su fice sati daya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi
za su yi
aiki su ne suke cin a wayannan to akwai wayansu kuma muna yin plateau sample a kan nan da kaman haka balan ka ce kaman haka amma ba shi da tsayi wannan don tsayin sa dan karamin tsayi ne za mu sa shi don na farko wanda suke da insure zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
to an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
a yi amfani da shi
to yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale kamar matsaloli kamar to kashi matsaloli kan bara a rasa ba aikin hannu ne to bara a rasa matsaloli da yawa ba kam to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan
to akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kuma
takardu wani sa'ili domin lokacin da muke da daguna nan kam muna samun wannan matsala ana damun maganan biya da muna biya
haka
amma yanzu tunda aka rusar da filin muna nan zaune provisional ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yanda za mu yi mu ringa biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order a nan da suka ganin langan shara za su za a nan hasu kawar da mu suka ce a shi December ya ce a wayannan mutane sun bi a shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba mu hakura da su a
na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kike horar da su daga koyar da su wannan
sana'a akwai waɗanda suka koyi sana'ar jewa anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma
haka
anan ya koyi sana'a ba wancan ma dan yaron da yake can
suna nan
dewa dai suna nan sun fi su biyar anan suke koyon sana'a
to wani irin manufa wani fata yanzu za ka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka
yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba Hausan ma kan
ina nan ne ba kokan ka sosai
to Hausan ma ni dan ba Hausa ne ji kan ba Hausa ne kuma amma Hausan da ya zamanto mun zo mun shiga
cikin nadi da shauransu
a kai dai mun shigo cikin kurmi
yawa
da Hausan mu da ta ta
mai haka
bayan dai mun
dai
yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne kasuwa ta yi mana tauri muna ta kokartawa to dewa kuma suna iya bamu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi
to Allah ba mu ji Allah
amin summa amin
to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Abubakar a nan mashirar unguwar Kankana ce kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya
da alheri.